Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Alhamis 11 ga watan Janairu shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 19 31 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun gana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya cacaki alƙalin da ya toshe yunkurin gwamnati na dakatar da shirin nan na kare wasu dubban bakin haure daga kura. Rundunar sojan ƙasar Myanmar ta amsa cewa sojojinta ne suka kashe wasu ƴan Rohingya 10 da aka samu gawarwakin su makare cikin wani kabari guda. Sannan shugaban Amurka Donald Trump ya ce mai yiwuwa babu buƙatar mai bincike na musamman Robert Mueller ya masa tambayoyi game da zargin haɗin baki da Rasha.
To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar rundunar 93 Battalion ta Najeriya ta kama wasu ƴan bindigan na sa kai su tara da suke ikirarin cewa suna aiki ne a matsayin civilian JTF.
Kuma lokacin ma da aka cafke waɗannan mutane biyar daga cikin su na rike da bindigogin AK-47 shake da albarusai.
Haka kuma za ku ji cewar ana ci gaba da tafka muhawara akan makomar 'yan Najeriya da aka dawo da su gida daga kasashe daban-daban wanda suka zo ko kuma ba su da izini na zama kasashen.
Mun saka hannu a cikin wata takardar yarjejeniya inda aka ba mu daukar waɗannan mutane da ke Libya.
To bayan haka kuma Alheri Grace Abdu tana tafi da shirinta na domin iyali amma duk sai bayan an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya cicciki alƙalin nan na jihar California wanda ya toshe yunkurin gwamnati na dakatar da shirin nan na kare dubban bakin haure daga kura waɗanda suka shigo ƙasar ba bisa ƙa'ida ba tun suna yara. Wannan al'amarin na nuna kowa yadda tsarin shari'a ya lalace ta yadda babu adalci ma ciki. Abinda Trump ya rubuta kenan ta kafar Twitter jiya Laraba. Wannan caccakar da Trump yayi ya auna ta ne kan wani alkali a jihar California mai suna William Alsup wanda ya yanke hukuncin da ya goyi bayan wasu mutane da kuma cibiyoyi ciki har da jami'ar California waɗanda dukkaninsu suka kai ƙarar gwamnati da zumar dakatar da yunkurin kawo ƙarshen shirin nan na jinkirta ɗaukar mataki kan shirin ba da kariya ga yaran da aka kawo su Amurka ba bisa ƙa'ida ba daka a takaice. Shirin na kare matasa bakin haure wajen 800,000 daga kura. Alƙalin ya yanke hukuncin cewa shirin kariya ya ci gaba har sai an yanke hukunci kan ƙararrakin da aka kai.
A halin da ake ciki kuma shugaban Amurka Donald Trump ya ce ga dukkan alamu da ƙyarne zai gana da babban mai binciken nan na musamman Robert Mueller da ke bin diddigin zargin da ake cewa kwamitin yaƙin neman zaɓen Trump yana da wata alaƙa da cibiyoyin gwamnatin ƙasar Rasha. Trump ya faɗi hakan ne a jiya Laraba yayin wani taron manema labarai bayan da ya gana da Prime Minister Norway Erna Solberg. Trump ya sake jaddada ikirarin nan da yake yi cewa san babu wani haɗin baki da Rasha. Ya ƙara da cewa ga dukkan alamu ba sai an mani tambayoyi ba. Rahotanni na nuna cewa Mueller ya bayyana ma lauyan Trump cewa tawagarsa za ta so ta yi tambayoyi wa shugaba Trump a matsayin wani ɓangare na binciken da ake yi. Trump ya ce wannan binciken ba wani abu bane illa kulle-kulle ne na jam'iyyar Democrat. Yanzu dai wannan binciken ya kai ga samun tsohon shugaban kwamitin yaƙin neman zaɓen Trump Paul Manafort da laifi yayin kuma da tsohon mai ba shugaban shawara akan tsaro Mike Flynn ya amsa cewa yayi laifi. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A wani salo na amsa laifi irin wanda ba a saba gani ba, rundunar sojan ƙasar Myanmar ta ce sojojinta ne suka kashe wasu ƴan Rohingya 10 da aka samu gawarwakin su makare cikin wani kabari guda. Ofishin yaɗa labarai na ma'aikatar tsaro ta Myanmar ya fitar da wani bayani jiya Laraba, inda ya ce sojoji ne suka kashe wasu da ake kyautata zaton ‘yan ta’adda ne, waɗanda aka samu gawarwakinsu makare cikin wani kabari. Ma’aikatar tsaro ta ce za ta ɗau matakin horaswa a kan waɗanda suka aikata wannan kashe-kashen da kuma waɗanda ke jagorantar jami’an tsaro a jihar Rohini. An dai kama mutanen da aka samu garaukinsu ne a watan Satumba da ya gabata, bisa ga bayanin sojojin, waɗanda sojojin suka yanke shawarar kashe su saboda rashin matakan tsaro da kuma ma’aikata.
Ambaliyar ruwa da malalar ƙasa sun hallaka mutane 17 bayan da gidaje da dama da suka ruguza a arewacin birnin Los Angeles wanda ke jihar California ta nan Amurka, inda watan jiya wata wutar daji ta kokone itatuwa da ganyaye da ke akan tsaunuka. An bayar da rahoton cewa har ila yau akwai mutane akalla 17 da suka ɓace, yayin da a jiya Laraba aka faɗaɗa binciken gano mutanen da abin ya shafa, bayan da wata babbar tawagar bincike da ceto ta isa daga ƙaramin hukumar Los Angeles da ke kusa da wurin, tare kuma da taimakon dogarawan tsaron gabar Amurka da wasu ƙarin jami'an tsaro. Ba mu san inda suke ba, a cewar wata mai magana da yawun ƙaramin hukumar Santa Barbara Amber Anderson. Muna jin san salwanta a wani wuri cikin baraguzan. Yanzu haka dai, wato mummunan haɗarin nan da ya janyo gocewar ƙasa da safiyar ranar Laraba ya lafa, wanda hakan ya bada dama ga masu kai ɗaukin gaggawa da ke amfani da jirage masu saukar ungulu da kuma karnuka don ceto mutane da suka makale a cikin gidajensu ko kuma suka kafe a cikin laka.
Wasu Yahudawan Isra'ila na kiran da ɗau fansa kwana guda bayan da wani da ake kyautata zaton Bafalasɗine ne cikin wata mota ya harbe wani Bayahude ɗan sharawuri zauna a yamma da kogin Jordan, wanda abinda ya rutsa da shi mai suna Raziel Lishima ya mutu a asibiti bayan da alburusai da dama suka same shi kusa da Habad Gilad, wani haramtaccen matsugunin Yahudawa da ke kusa da Nablus. Sojojin Isra'ila sun kafa shingaye suna kuma katse hanyoyin da ke zagaye da ƙauyukan da Filistawa ke ciki da ƙauyukan kuma ke zagaye da Nablus jiya Laraba. Jakadan Amurka a Isra'ila David Friedman ya ce wani ɗan ta'adda Filistine ne ya kashe Sheba babu gaira babu dalili. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi alkawarin yin duk abin da yake iyawa don damƙe makashin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, rundunar sojan Najeriya ta 93 Battalion ta kama wasu 'yan bindigar sa kai su tara da suke ikirarin suna aiki ne a matsayin civilian GTF a garin Arufu da ke kan iyakar jihohin Benue da Taraba arewa maso gabashin Najeriya. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Kamar yadda ma bayanai suka tabbatar, rundunar sojin Najeriya ta mako dange waɗannan 'yan bindigan sa kai ne tar da ke kirarin aiki a matsayin 'yan sa kai na civilian JTF a garin Arufu da ke kan iyakar jihar Benue da Taraba. Kuma lokacin ma da aka cafke waɗannan mutane, biyar daga cikinsu na rike da bindigogin AK-47 shaƙe da albarusai. Hakanan ma kuma wasu sun rugo domin hana sojoji tafiya da waɗanda aka kaman. To amma kuma sam sojojin soke, kamar yadda kwamandan Battalion Lieutenant Colonel Ibrahim Gambare yi wa manema labarai ƙarin haske.
Among them are this civilian joint task force from Benue State who were arrested by my men in Arufu.
Kun dai san cikin kwanakin nan ana ma fama da matsalolin tsaro a ɓangaren jihohin Benue da Taraba, matsalolin da suka haɗa satar mutane da neman kuɗin fansa, satar shanu, kisan da kiredai da mafashi da makami, kuma ya kuwa a watan jiya sai da aka sace wani ɗan majalisar dokin jihar Taraba mai wakiltar mazaɓar takunta ɗaya. Kuma ba tun yau ba muke samun rahotannin wasu ƙungiyoyin da ba na hukuma ba kan fage da sunan banga, to amma ko suna aikata tu'annuti, kuma a cikinsu su ne waɗannan da suke kiran kansu NJTF na jihar Benue, wanda muka cafke a ƙauyen Arufu da ke cikin ƙaramar hukumar Ukari na jihar Taraba. An cafke su dauke da manyan bindigogi na AK-47 guda biyar. Kai, bari ma na baku kuje daga bakinsu. Bincike dai na ma nuna cewa gwamnatin jihar Benue ne ke ɗaukar nauyin NJTF ɗin da ma sama musu makamai ta hanyar wani Alhaji Aliyu Tashaku. Kuma fiye da 700 daga cikin NJTF ɗin sama da 1,000 na da makamai bayan samun horarwa daga zababbun tsoffin jami'an tsaro, kamar yadda ɗaya daga cikin wanda aka kama ya tabbatar.
My name is Simon Tiuba. We have started since last year.
Ni dai sunana Simon Tiwarba. Mun soma wannan aiki ne tun bara. Kuma a farkon watan shida da ya shude ne ma gwamnatin jihar Benue ta soma ba mu irin waɗannan bindigogi domin yaki da wani kasuwan gwamnati dan fashi da makami. Kuma tun wannan lokaci ne ma ake ci gaba har lokacin da aka soma samun rikicin Fulani makiyaya domin mu tabbatar da zaman lafiya a wuraren da ake samun wannan rikici. To wai kowa ka ce ma yake ba ku waɗannan bindigogi?
Na governor of Benue State.
The governor?
Yes. Here with Alhaji Alu, like two people that are working for us.
Gwamna, ina nufin gwamnan Benue tare da Alhaji Aliyu Tashaku shike ba mu bindigogin da ma arbaru sai a matsayin kayan aiki.
We need to send the train off from Jogin there. The member will go train there, come and handle all this thing.
Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na Murar Amurka, daga Jalingo. A Najeriya.
Ga masu adawa sai gwarin su sun shawa cikin dawa filin daga. Mamman sani kar ka jefa gyan daga. Ina soja kamanni kar ku mai da ni mata. Ga masu adawa sai gwarin su sun shawa cikin dawa filin daga. Lafin nukarin batan nan da an kai da masu rashin shiya. An yi dauki ba daɗi mazan fama sun sha gwagwarmaya. Sai dai ta asiya sai ku biyo ni da batun ku yo nazarin zan ba ku da
kuma gaida Ibrahim Abdulaziz. Sama da 'yan Najeriya 16,000 ne aka dawo da su gida a ƙasa daga ƙasashe daban-daban na duniya sakamakon rashin izini na zama ƙasashen da wasu dalilai da suka shafi hakan. Ga Nasiru Adamu Eli Kaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Ana ci gaba da muhawara kan yadda wasu 'yan Najeriya kan yi yunkurin shiga Turai da tunanin more rayuwa da hakan kan juye zuwa shan wuya da ma aukawa bauta daga lamuran da suka faru a ƙasar Libya. Shugaban hukumar shige da fice na Najeriya Muhammad Baban Dede ya ce a bara an dawo da 'yan Najeriya 16,387 da suka makale a ƙasashen ƙetare ko suke zaune a ƙasashen ba takardu na ƙwarai. Cikin waɗannan mutane 5,980 an dawo da su ne daga ƙasar Libya, inda 3,836 daga Saudi Arabia. Yayin da aka maido mutum 6,643 daga Afirka ta Kudu da ƙasashen Turai. Baban Dede ya buƙaci iyaye su ilmantar da 'ya'yansu cewa Turai ba aljanna ba ce. Tsallake teku ba tsallake kogi ba ne, yayin da hamada yanki ne mai zafin gaske. Hukumar agajin gaggawa ta Najeriya NEMA ta ba da aikin jigilar mutanen da ke Libya ga kamfanin Max, wanda har ila yau ya dawo da wasu 'yan jamhuriyar Nijar. Ga jami'in labarun jigilar Ibrahim Dahiru.
Wato mun saka hannu a cikin wata takardar yarjejeniya inda aka ba mu ɗaukar waɗannan mutane da ke Libya su 3,184 daga cikin 5,000 da ɗoriya wanda aka ba sauran jiragen sama su ɗauko. Idan kuma za ka iya tunawa sati misali uku da suka wuce ƙasar Nijar muka ɗauko masu mutanen su 'yan Nijar su 5,000 muka kawo birnin Niamey muka aje.
Shin Najeriya na yin abin da ya dace a matsayinta na mai mafi yawan jama'a da kuma tasiri a Afirka? Ita ce tambayar da na yi wa tsohon jakadan Najeriya a Kuwait, Sanata Haruna Garba.
Akwai abubuwa da yawa wanda yake ni a matsayina a yau bai kamata in fito fili ina ta sukan wani ba. Amma dai a sake tunani da lissafi a duba shin muna yin abubuwan nan daidai ko na shugabanci ko kuma ya muna buƙatar mu gyara. A inda yake akwai gyara ya kamata mu ji lallai mu duba mu sake evaluating kanmu ko lallai ne muna shugabanci da muke na Afirka muna ta daidai ko kuma akwai dan gyara kai.
Akan samu wani sashen da kan tafi ƙetare don fataucin miyagun ƙwayoyi da kuma mata da kan buge da karuwanci musamman ma dai a Italiya. Ga lamarin miyagun ƙwayoyi ga abin da jami'in hukumar yaƙi da fataucin Hamisu Lawal ke cewa.
Kamar yadda suke yawanci daman abin da suke shi ne ka san su ai harkar safarar miyagun ƙwayoyi tana ɗaya daga cikin abin da ake kasafta ta a cikin laifuffuka irin na neman kuɗi kamar economic crime ake kiransu. Saboda abin da zai shi ne in suka kawo Najeriya za a yi amfani da ƙasar ne a matsayin transit. Daga nan wasu burbushinta ya ɓace cikin kasuwannin Najeriya kuma mafi yawa su ga hikimar da za su yi ganin cewa sun fita da ita zuwa wasu ƙasashen da suke ganin za su fi samun riba.
Gwamnatin ta nuna alamun tallafa waɗanda aka dawo da su don samun sana'o'i su zama masu dogaro da kansu a cikin gida. Shin wannan zai hana su yunkurin sake neman ficewa daga ƙasar? Nasiru Adamu Eli Kaya, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku. Wannan mota ce ka saya in ba hanya za ka yi. don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin Benne gari motocin talakawa don su hau. Matukar in ba kan lafiya je ka ka shawo magani, Allah na ma magani, kaga gwamnati na ma magani. Talakawa shi in kun tuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina, sannan ta yi middle school, sannan ta yi college school, ga university ta mana shauran makarantun nan ƙasan da ƴaƴan talakawa an kai watan-watan in kun tuna, domin su za su riƙe ƙasa, domin su ne manyan gaba. Dubban jama'a sun tabbata.
To madalla a gaida Nasiru Adamu Ehlikaya. A shirinmu na hantsi kuma za ku ji martanin 'yan siyasar Najeriya a kan jadawalin zaɓukan shekarar 2019 da hukumar zaɓe ta INEC ta fitar.
Wannan ne karo na farko da hukumar zaɓe a Najeriya za ta fitar da jadawalin zaɓe shekara ɗaya kafin a yi zaɓen.
To sai a biyo mu a shirinmu na hantsin don jin cikakken rahoto a kan wannan labari. Waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC, yanzu ku ƙarfe 12 ne da minti 17 na dare a nan Washington, ga kuma shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka tauka hoiba, ku da maha tambaya ni ke da, ku da maha tambaya ni ke da.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri a wannan shekara ta 2018 da fata a shekara lafiya. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali ya nemi sanin abin da ya fi tsonewa al'umma ido da kuma inda suke buƙatar gani gwamnati ta ba da ƙarfi a wannan shekara da ta kama. Daga cikin waɗanda shirin ya yi hira da su makon jiya, akwai Dr. Muhammad Hadi Musa, wani mai sharhi kan harkokin iyali, da kuma Hawwa Ibrahim El Yakub, director a wata cibiyar bunƙasa harkokin ilimi mai zaman kanta a birnin Kano. Ga ci gaban bayanin Hajiya Hawwa a hirarsa da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari.
A arewacin Najeriya gaskiya akwai buƙatar a tallafa wa mata da kuma waɗanda suke a ƙauyuka a wajen harkar ilimi, saboda taɓarɓarewa harkar iyali gaskiya in ka duba ya fi tattaruwa a wajen waɗanda ba su da ilimi. Zaka ga ana cin zarafin mata, yarinya tun tana shekara ƙaramin shekaru an mata aure, bata da ilimi, bata da hankalin da za ta yi wa ƴaƴanta tarbiyya. Duk irin waɗannan abubuwan ya kamata a ce mun yi nazari a kansu, kuma mun daina saka siyasa a cikinsu, saboda abu ne wanda yake idan muka ce za mu saka siyasa a cikinsu, to wallahi zai zamanto mana fitina. Dama yanzu ma ya zama fitina. Na ɗaya kenan, in ka ga duba bayan harkar fyaɗe da wannan auren na wuri da ake wa yara mata ba su sami ilimi ba, su kansa shi ilimin ma shi kansa a wajen mazan ma shi ma akwai alamar tambaya a ciki. To kaga shi ma ya kamata a duba ƙananan yara da su ma yanzu zaka gansu kamar almajirai, ka mutum sai ya haihu bai san abin da ɗansa yake ciki ba, ya kawo sa birni wai yana neman ilimi. In ka kira yaran nan kai musu tambaya ko su yi maka karatu ma ba za su iya maka karatu ba, za ka gansu babu suturar kirki, babu yanda za a ce mutum zai haifi ɗa bai san cin shi ba, bai san shan shi ba, bai san makwancinsa ba, bai san lafiyar shi ba, ya ce ya yi wa yaron nan adalci, bai kamata ba. Saboda haka ne ina gani ya kamata a saka doka mai tsanani, tarbiyya a hannun iyaye take. Wani abu da aka yi shi da aka samu nasara akan shi ba dole bane aka duba da wannan zamanin a samu nasara. Abinda yake
yanzu kina maganar ƴaƴa, magana inganta ilimin ƴaƴa yara, musamman tunda rashin ilimin ne yake jawo da wasu matsaloli wanda yake magana. To amma a hannu guda kuma mun ji gwamnatin tarayya ma bai kai kashi 10 ba cikin 100 na kasafin da ta yi taware wa fannin ilimi. Yaya zaki kwatanta wannan matsaloli da ake da su a ƙasa wanda suka shafi durƙushewar ilimin?
Ito ai kamar yadda na faɗi, gwamnatin da take ganin ilimi yana da muhimmanci ta ce kaso 10 kaɗai za ta ware, ai kaga yana ya nuna cewa ba ta ɗauki ilimin nan da muhimmanci ba. Ko Majalisar Ɗinkin Duniya da ta yi tantance ta fitar cewa ta yi akwai kaso wanda yake mai yawa ya fi abin da shi 26 ne a cikin duka budget da kasa za ta yi ko kuma state za ta yi ta fitar da akan harkar ilimi. To ana maka zancen kashi 10 kuma dama a kasar da dama ilimin ba ta yi fice a cikin shi ba, kuma an ka zo gana ka duba ka tantance ilimin inda ma ake da claim na cewa akwai ilimin za ka gani babu shi, takarda ce ake nuna kawai. Ka duba ka ga yanzu abin da ya faru a Kaduna, malami da ba shi da ilimi ai kamar ka ba wa ka dauki mataka iyalinka ne ko kuma danka ka kai shi wajen likitan a ce za a fede su, kuma wallahi babu wannan ilimin wanda za na fide. Ya ka gani ai kaga za a yi tabargaza. To abin da yake faruwa kenan, mu a binciken da muke yi kullun abin da yake ciki mana kenan tuwa a ƙwarya. Ilimin nan in ba mu ba shi muhimmanci ba, to babu yanda za a yi kasan mu ta zamanto ta tafi da raguwar kasashe a wannan zamani. Idan ku akwai ilimi, to ai ku an fita daga cikin matsaloli da yawa. Aini ina gani in dai muka yi magana zancen ilimi, an gama magana. A tattaru a ba wa mutane, ce a ba iyali ilimi. Matan nan ina jawo hankali, matan nan da ake sakawa a baya ana kebance su, a saka su a gaba a ba su ilimi. Saboda ilimi shine dan adam, kuma idan aka tashi wa yarinya aure a tabbatar tana da ilimin da in danta ya je makaranta an ba shi irin aikin nan na gida za su dawo za ta zauna za ta taimaka mishi. Mu a arewa abin da yake cutan matan mu kenan, kuma auren wurin nan da ake muke ta dada jawo hankalin gwamnati akan shi shine yake haifar da bala'i kala kala. Bayan cewa idan an musu aure yaran ba iya ma zama suke yi ba, inda za a ce za a samu ma a zauna ne, to shine. Amma za ka ga namiji ba shi da wata sana'ar kirki, an dauki karamar yarinya an ba shi ta haifi ɗaya biyu uku ya sallame ta, an dada ba shi wata galleliyar sabuwar yarinya, ita ma kuma abin da zai faru kenan. Ko kuma a dauki karamar yarinya in ma ta kai shekara an ce to shikenan ta kai wani munzilin wani shekaru, sai a dauki tsoho su an kakanta ko su an babanta sai a bashi shikenan, kuma ana zaune sai ya mutu. To kuma me zai faru? Ba a bata isasshen ilimin da idan za ta kula da ƴaƴanta bayan bayanan ba, ba an ce lalle wai a zai riga ta mutuwa bane ba. Amma dai abin da yake tsari na hankali shine ba za ka dauki karamar yarinya ka bawa su an kakanta ba, kace kuma za ta ji dadin zama.
Wancan kasafi da gwamnati ta yana gaban majalisun dokoki kuma suna da hurumin da za su kara su rage wannan kila kike gari ita majalisa majalisa cewa batun ilimin nan a kara fannin ilimin nan a kara masa duba.
Ito wato shi kasafin kuɗi wani abu ne wanda dama mu a ilimance muna gani cewa akwai gyara a Najeriya, saboda duk abin da za a zo a ci yau ga kudin da ake bukata a kan shi ya kamata a ce wani abu ne na bincike ya kawo shi. To idan ko bincike ne ya kawo shi, to za ka ga cewa an yi shi a bisa gaskiya.
A nashi bayanin Dr. Muhammad Hadi Musa ya jaddada bukatar kafa hukumar iyali.
Ya kamata a ce idan an jero hukumar tsaro a farko, to abu na gaba shine hukumar iyali, domin sai an samar da iyalin sannan za a fara zancen ilimin su, sai an samu iyali sannan za a fara zancen lafiyar su, sai an samu iyali sannan za a fara zancen tattalin arzikin su. Wannan hukuma ta iyali ita ce za ta rinka kididdiga na abin da muke cewa demography, mutum nawa ne tsofaffi a iyalan da ake da su, mutum nawa ne magidanta maza da mata, mutane nawa ne matasa, mutane nawa ne jarirai. Wannan zai ba da damar da za a san yadda kowanne za a kalli bukatarsa a iya biya masa bukatarsa. Sannan kuma wannan hukuma ta iyali ita ce za ta ce ana sa ran nan da lokaci kaza iyali kaza za su karu, idan sun karu za su zo da bukatu kaza. Saboda haka kasafin kuɗi na shekara-shekara da ake yi ba zai rinka bulayi ya rasa me zai yi ba, zai kalli waɗancan ɓangarori na al'umma wanda daga iyali aka samar da su ya iya taɓa su kai tsaye wurin biya musu buƙata. Kuma shi ne zai samar da kididdigar da ake da ita na cewar to yanzu ana sa ran nan da shekara kaza yara kaza za su taso, yara kaza za a haife su, ajujuwa kaza ake bukata, dakunan shan magani kaza ake bukata, tituna za a buda su saboda bukata kaza, za a je a sake yin sababbin housing units, rukunin gidaje saboda kaza, za a inganta tsaro saboda dalilai kaza da sauransu da sauransu. Wannan yana daga cikin abin da ya kamata hukuma ta duba wurin samar da shi a wannan shekara ta 2018. Abu na biyu, inganta tattalin arziki ta harkar samar da abubuwan yi. A bangaren al'umma yana da kyau al'ummatai su tattaru, kowa ya tuntubi dan majalisarsa cewar muna so 2018 din nan ka shigar mana da kuduri ko kuma ka goyi bayan kuduri na samar da hukumar iyali mai zaman kanta wacce za ta zama tana da ƙarfi kamar hukumar tsaro ko hukumar tattalin arziki ko hukumar lafiya ko hukumar ilimi. Muna so a samar da wannan saboda ita ce za ta samar da tsaro, ta samar da ƙarfafa juna, ta samar da tattalin arziki, ta samar da tarbiyya, ta samar da al'umma nagari mai nagarta, ta samar da zaman lafiya.
Kamar yadda muka alkawalta ba iznillah, shirin domin iyali zai ci gaba da bibiyar waɗannan batutuwa da kuma waɗansu da suka tsone wa al'umma ido da nufin inganta rayuwar iyali a cikin wannan shekara ta 2018. Yanzu a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shiri, sai kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
To madalla a gaida alheri Grace Abdu, yanzu kuma ga labarai amma wannan karin a takaice.
To a takaice, shugaban Amurka Donald Trump ya cicciki alkalin nan na jihar California wanda ya toshe yunkurin gwamnati na dakatar da shirin nan na kare dubban bakin haure daga kura waɗanda suka shigo ƙasar ba bisa ka'ida ba. Wannan al'amari na nuna wa kowa yadda tsarin shari'a ya lalace, ta yadda ma babu adalci ciki, abinda Trump ya rubuta kenan ta kafar Twitter jiya Laraba. A halin da ake ciki kuma, shugaban na Amurka Donald Trump ya ce ga dukkanin alamu da ƙyar ne zai gana da babban mai binciken nan na musamman Robert Mueller da ke bin diddigin zargin da ake yi na cewa kwamitin yakin neman zaben Trump ɗin yana da wata alaka da gwamnatin Russia. A wani salo da ba sabon ba, waɗanda ake zargi da kashe 'yan Rohingya a Myanmar sun amsa cewa sojojin gwamnati ne suka aikata hakan. Ambaliyar ruwa da ke malala sun ta halaka mutane 17 baya ga gidaje da dama da suka ruguje a arewacin birnin Los Angeles da ke jihar California ta nan Amurka, inda a watan jiya wata wutar daji ta ƙoƙona itatuwa da ganyayen da ke tsaunuka. Wasu bani Yahudu na kiran da a ɗau fansa kwana guda bayan da wani da ake kyautata zaton Bafalistini ne ya da ke cikin wata mota ya kashe wani da ake kyautata zaton Bayahudi ne.
Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma can da anjuma da hantsi za a ji mu da ɗauki da wasu shirye-shiryen. Yanzu kuma kafin mu yi sallama, muna isar da gaisuwar ta'aziyya na rasuwar ambasada Isuhu Bashir, tsohon jami'in diflomasiyyar Nijar, wanda Allah ya masa cikawa a ranar Talata, kuma aka yi jana'izarsa jiya Laraba a birnin Yamai. Allah gafarta masa ya kuma ba iyali haƙurin jure wannan rashi. A madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da baki ɗaya ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma wanda ya shirya ba da umarni Solomon Abu, sai kuma injiniyanmu na wannan safiyar Jimmy Cook, Baba Yakubu Makiri ne ke sallama da kusai da hantsi. Salamu alaikum.